This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban Amurka Joe Biden na neman samun nasara cikin sauki a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat na South Carolina. Fafatawar ta jiya Asabar a hukumance ta soma shirin fitar da 'yan takarar jam'iyyarsa, kuma lashe zaben fidda gwanin zai tabbatar da sabon jadawalin zaɓe. Biden ya matsa ƙaimi ga samun sauyi don ƙarfafa baƙaƙen fata masu jefa ƙuri'a waɗanda suka taimaka wajen farfaɗo da yaƙin neman zaɓensa na shekara ta 2020. Shugaban ya sami tagomashi matuƙa a kan ɗan majalisar wakilai na Minnesota Dean Phillips da mawallafiya Marianne Williamson. Za a gudanar da zaɓen fidda gwani na Republican a ranar 24 ga watan Fabrairu. 'Yan jam'iyyar Democrat a New Hampshire sun gudanar da zaɓen fidda gwani a ranar 23 ga watan na Janairu. Shari'ar da kan iya haifar da cikas ga yunkurin Donald Trump na komawa fadar White House na kokarin tura kotun kolin Amurka dumu-dumu a cikin ayyukan yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na shekarar nan ta 2024. Alƙalan kotun za su saurari muhawara a ranar Alhamis a wata shari'a ta jihar Colorado game da ko za a iya cire tsohon shugaban ƙasar daga zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar saboda kokarin da ya yi na sauya sakamakon faduwa zaɓen da ya yi a shekara ta 2020. Ana magana ne kan batun wani tanadi na kundin tsarin mulki da aka amince da shi bayan yakin basasa domin hana tsoffin jami'an da suka yi tawaye daga sake hawan mulki. Shari'ar ita ce mafificin lamari da zai saka kotun kolin kai tsaye a zaɓen shugaban ƙasa tun bayan shari'ar Bush da Gore. Hukuncin da ya kai ga baiwa George Bush na jam'iyyar Republican nasara na zaɓen shekara ta 2000. Wata kotu a Pakistan ta yanke hukuncin daurin shekaru 7 ga tsohon Prime Minister Imran Khan da matarsa a jiya Asabar bayan samun su da laifin keta dokar aure a shekara ta 2018. Hukuncin mai tattare da cece-kuce gabanin zaɓukan ƙasar na ranar Alhamis ya kasance hukunci na uku da aka yanke wa Khan a wannan makon, kuma na hudu tun bayan da aka tsige shi daga kan karagar mulki ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da shi da 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa suka yi a cikin Afrilun shekara ta 2022. Alkali ya bayyana hukuncin ne bayan kammala sauraren bahasin karara a cikin wani gidan yari mafi karfin matakan tsaro da ke kusa da Islamabad inda Khan yake tsare. Kotun ta kuma ci tarar tsohon shugaban na Pakistan mai shekaru 71 da matarsa Bushra Bibi ta dalar Amurka 1,800 kowannen su. Hukuncin ya bayyana cewa mai shigar da karar ya iya tabbatar da cewa waɗanda ake ƙara sun yi aure ba bisa ka'ida ba tare da manufar rashin gaskiya. An tuhumi Bibi da rashin kammala idda kamar yadda addinin Musulunci ya tanada bayan ta rabu da mijinta na baya, inda kuma ta aure Khan a shekara ta 2018 watanni kafin zaɓensa a matsayin Prime Minister. Ɗanta da ta haifa a auren da ta yi na baya ne ya kai ƙararta a gaban kotu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'ai sun ce mummunar gobarar dajin da ke ci kusa da wani yanki mai yawan jama'a a tsakiyar kasar Chile ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 19 tare da lalata gidaje kusan 1,100. Ministar harkokin cikin gida ta Chile Carolina Tuha ta ce a halin yanzu akwai gobarar daji har 92 da ke ci a tsakiya da kuma kudancin kasar, inda bisa al'ada yanayin zafi kan yi kamari a makon nan. Gobarar mafi muni tana aukuwa ne a yankin Valparaiso, inda hukumomi suka buƙaci mutane da kada su bar gidajensu ta yadda motocin kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya da sauran motocin agajin gaggawa za su iya wucewa cikin sauri. daya daga cikin gobarar na barazana ga birnin yawon shakatawa na gabar tekun Baina del Mar. Wata karamar roka mai karfin gaske ta kasar China da ke iya daukar nauyi ta isar da tauraron dan Adam tara zuwa sararin samaniya a jiya Asabar, kamar yadda kafar yada labaran kasar China ta ruwaito. A wani mataki da ake dauka a zaman wata shekara mai cike da hada-hadar kasuwanci ta kasar China, an harba rokar Jelong 3 ko Smart Dragon 3 daga wani jirgin ruwa da ke shawagi a gabar tekun Yangjiang da ke kudancin lardin Guangdong, wanda shine karo na biyu da aka harba rokar cikin watanni biyu kacal. Rokar ta Jelong 3 da kamfanin kasar China na Rocket Co ya kera ta soma tashin ta na farko a cikin watan Disamba shekara ta 2022. Shugaba Xi Jinping ya yi kira da a faɗaɗa manyan masana'antu da suka hada da bangaren kasuwanci na sararin samaniya, wanda ake ganin yana da muhimmanci wajen kera tauraron dan Adam domin sadarwa da kuma hango nesa. Haka kuma a jiya Asabar, kamfanin kasar China na Gili Holding Group ya harba tauraron dan Adam 11 don ƙara ƙarfinsa na samar da ingantacciyar taswirar zirga-zirgar na'urorin tauraron dan Adam.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo.
Social media duniyar matasa, mi adalai karbi da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Lima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci yada kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan Najeriya, musamman ma a dandalin Twitter. Gani yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara dadin ji a wajen karawar dan wasan kasar da na Ivory Coast a filin wasan kasar Ivory Coast din. Lamarin da ya dare teburin trend biyo bayan martanin wani matashi dan Arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya, gani yadda tsokanar da 'yan Najeriya da suka bayyana a faifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba, shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutun zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jim kadan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin Arewa ne wasu 'yan kabilar Igbo suka mayar da abin sa'in sa tsakanin Arewa da Kudu, inda suke cewa da 'yan kabilar Igbo matashin Arewa yake. Yanzu bari mu sada ku da bakin mu na yau su fara da yi mana shimfiɗa akan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali.
Sunana Mahmudu Tunde Hassan, aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde na ciki. So ni ba Hausa ba ne, amma na tashi dai a cikin da Hausa suke da yawa. Maganan matasan da kika ɗauko, kuɗin da nake so ki sani shine sun tashi ne kusan daɗin Najeriya ba, kusan abin da tushin Najeriya ba, sun tashi ne a cikin kunci. Domin wannan matasan da kike magana nan mai shekaru 15 zuwa kaman 40, to duk wannan lokutan nan zuwa yau Najeriya na cikin kunci. So ba san komai ba banda wannan kuncin. So haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yanda iyayen suka raine su, da kuma babban maganan shine yanda yin siyasa suka mai da Najeriya. Duk maganan da suke yi shine akan wariya, akan addini, akan kai dan Kudu ne ko kwa dan Arewa ne ko dan Yamma ne, haka da ko a can zo maganan zabe akan wannan maganan ake. So wannan matashin nan ba san bambancin wai wariyar nan babun alheri bane, ba san akwai lokacin da Najeriya tana cikin haɗin kai. Arewa na yin nata, Kudu na yin nata, Yamma na yin nata, amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba.
A wani bangare kuma,
sunana Bashir Ahmad, mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari akan sabbin kafafen yaɗa labarai. To kwarai wannan makala abu ne da aka dade ana tattauna shi, kuma a kullun zan iya cewa ana tattauna irinsa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu. Idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani zamu iya cewa Najeriya dai guda ɗaya ce a zahiranci, amma kuma muka yi zurfin tunani zamu gane cewa Najeriya a rarraba take. Zai yi wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyon bayan Bahaushe, Bayarabe da Igbo a lokaci ɗaya. Watakila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goya baya, ko kuma ɗaya daga ciki against guda ɗaya, biyu su goyi baya, ɗaya kuma baya goyon baya. To kullun haka ake fama.
Bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yaɗa labarai ya yi mana ƙarin bayani akan inda matsalar take ta fuskar ɗaukan darasi daga tarihi.
Sunana Ahmad Sajo ne, commissioner ne na yaɗa labarai na jihar Adamawa a baya can, kuma yanzu ina nan zama a Abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum. To alal haƙiƙa wannan abin da kike faɗi ba wai wani abu bane da yake abin mamaki. Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa. Mu a ƙasarmu ta Najeriya mun yi kuskure matuƙa da muka daina koya ma 'ya'yanmu tarihin ƙasar nan. Idan da matasan nan sun san tarihin ƙasar nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da ƙiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilunmu ya jawo, musamman kabilar Igbo da kuma al'umman arewa, da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu ƙiyamul laili. In kin lura za ki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama, amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace nace da kuma dambaruwa. Talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba. Hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da ɗan galihu, zama lafiya ya mana wuya saboda shugabanninmu har kullum suna mana irin huduba ce ta cewa mu rarraba kawunanmu saboda ai wane na cutan wane, wane na cutan wane. Yawanci idan kika bi diddigin dambaruwar ba ta da alfalu.
Madalla, yanzu ina mafita malamai.
Ni ana ganin mafita shine a ce da farko wayannan matasan nan su san wai tunda ake maganin wariyan nan ba samu wani cigaba ba. Su din ma su samu wani canjin rayuwarsu ba. Meaning ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan baya taimakon su, baya taimakon kasa, wato ana bukatan faɗakarwa da kuma ilimi. Na biyu, yan siyasan da wanda muke ganin su kaman wai su ne shugabanni, ya kamata su canza yanda suke kalamu, yanda suke halayensu, yanda suke nuna wariya, so da matashin nan za su samu abun da za su yi koyi da shi. Amma a cikin yanda ake ba su da abun koyi in ban da wariya da bambance-bambance da kiyayen juna, ni a ganina ba abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza wannan abun ba. So the big question is wannan shugabanni a shirye suke?
To yanzu gare ka Bashir,
a tunanina irin abin da zai kawo ƙarshen wannan abun sai mun koma mun kalli menene asalinmu, mun karanta tarihinmu, mun gane cewa tsakanin arewa da kudu, tsakanin Bahaushe da Igbo da Bayarbe da sauran kabilu, kowa ya bada gudunmawa wurin kafa wannan ƙasa da muke cikinta a yanzu Najeriya. Sai mun koma mun yi wannan karatun, ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmawar da kowa ya bada kafin dukkan kabilun suna ganin girman juna. Kamar abubuwan da yake faruwa a yanzu za ka ga an yi ba daidai ba, amma an aka kawo ni ɗan kabila ta ne zan rufe idona ne daga ciwon a daidai. So abin yana matuƙar da tasiri yanzu, musamman a zukatan matasa da suke tasowa a yanzu, wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari. Musamman matasan nan su ne shugabannin da za su zo nan gaba su rike ƙasar nan. In da irin wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban ƙasa, so kwarai da gaske ba zai mulka ƙasar da adalci ya ce kowane ɓangare nasa ba ne. So abu ne da yake da matuƙar mahimmanci manya-manya wanda suke da ƙarfin faɗa a ji, musamman a su kafafen yaɗa labaran, su ƙara fitowa su bayyana tarihin Najeriya. Watakila wannan ne zai iya zama mana mafita.
Malam Bashir, ko kana da ƙarin bayani akan mafitan?
Wasu suna ganin cewa mu Najeriyan nan tamu ce, mun fi kowa ba da gudunmawa. Wasu suna ganin cewa a'a da ba don su babu Najeriya. To haka Najeriya take a yanzu, musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi. Watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance, domin ni ɗan kabila kaza ne na fito, ƴan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya mun baya. So wannan abin ya kamata mu kauda kai mu manta da siyasa, mu kalli Najeriya nan shi wanda ce kasar mu. Dukkan mu ba wanda yake da wata kasan wanda zai iya kiran sa ciwon kasar sa ci ba Najeriya ba. So abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba, amma ne da ya kamata a kalle shi da idan basira. Watakila a fara shirye wasu wasu saminoni da wasu makala da rubuce-rubuce. In Allah ya saka aka karba hakan, nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman duya da manja da muke a tsakaninmu ba.
Bari mu sake komawa kan Alhaji Ahmad Sajo akan mafita.
Lallai akwai wannan dambaruwa, kuma akwai kuma rashin jituwa, akwai tunanin cewa wani na cutan wani. Amma ni na hakikance har ga Allah babu cuta da ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya. To da za a iya fahimtar da matasan nan suna faɗa ne akan abinda zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfalu, babu ta inda ma yake taimakawa ƙasar nan wajen haɗa kanmu sai dai rarraba kawunan mu. Amma da ya kyautu ayi amfani da kafofin nan na yaɗa zumunta, ayi kokari a fahimtar da al'amura cewa irin wannan kiyayya a baya ya jawo mana illa wanda yake da aka yakin basasa babu bangare da bai sha wahala ba. To idan aka yadda aka sake jefa mu a cikin irin wannan hali, su matasan su za su wahala. Akwai fadi da ake yi wai idan aka yaki da tabai ne za su yi musu tsakanin su su kawo sanadi a yaki, amma matasa ke mutuwa idan aka yaki. To matasan nan su sani fa idan ba abin ya zama na tashin hankali ne babu matashin da zai tsira ko na bangaren kudu ko na bangaren arewa.
Madalla, rahoton bincike daga mujallar ResearchGate ya yi nuni da cewa rashin yarda da juna tsakanin manyan kabilan Najeriya baya rasa nasaba da wawurar dukiyar al'umma akai-akai da wasu masu rike da madafun iko ke yi, da rashin gudanar da mulki yadda ya kamata da kuma bakar siyasa. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To madalla, yanzu kuma sai mai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, a satin da ya gabata mun koro jawabi akan cutar hepatitis da ke shafar hanta, inda likita ya cikakken bayani game da cutar da kuma irin nau'ikan cutar har ma da abubuwan da ke haddasa cutar, sai kuma kashi lokacin da aka ibarwa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alƙawari a wancan satin, a wannan makon za mu ci gaba da yin bayani ne kan alamomin cutar tare da Dr. Muslim Bello Katagum, likita gare ka.
Alamomin cutar hepatitis ya rabu kashi uku. Na farko dai muna da su akan phases daya, biyu, uku. Muna da prodromal phase, muna da ecteric phase, ko muna da recovery phase. Shi prodromal phase shine wanda ake samu su cikin kwanaki kadan, musamman ma kwana bakwai yayi kasa, wanda shi bayi da wani babban alama da zaka ce eh wane ko wance tana da hepatitis. Tana zuwa da alamomi ne irin na yau da kullum, kamar na malaria, typhoid, zazzabi tare da sauran su. Kan zo da kamar zazzabi, dan ciwon ciki al misali, dan jiri, mutun ya ji kamar amai, wannan ma yayi amai, dan ciwon kai, dan kasala, dan ciwon gabobi tare da sauran su haka. So ga wanda bai tsananta a bincike ba, ko kuma ba tsananta a tambayoyin da ya kamata wani abu shi clacking, to ba za a taba sanin hepatitis bane. Wani sai maka maka maganin malaria, ko na typhoid, ko na ulcer, ko na kaza, ko na kaza, ba tare da an riga da an san ashe hepatitis kake ko kuma kike dauke da shi ba. Sai sa yana da kyau likitoci yanda aka samu mara lafiya zo da irin wayannan, ba a tayin gwaje-gwajen ba, ba tambayoyin tare da tsanantawa a bincike da shi kuma patient din ko shi mara lafiyan da yazo ba da an so shi shine yake taimaka mana gurin yaki ga irin wa'innan cututtuka na hepatitis tare da sauran su. Ecteric phase shine wanda yake zuwa da alama daga watan ecteric, wato sai mutum ya fara samun kalan jikin shi wani sassa ya fara canzawa, musamman a zo a ce ido sai ga ya fara yin yellow, tafin hannu ya fara yin yellow, tafin kafa ya fara yin yellow, wannan in har ya muni ma har fatin jikin shi daga nesa kana gani kaga ya yellow sosai haka, kana ganin shi ya bambanta da sauran tani. Bayan wannan sai ka samu ana samu kumburi na ciki, ciwon ciki ya ƙara yin tsanani, mutum ya ji baya jin ko sha'awar cin abinci, kuma yana fara cin abinci loma daya, biyu, uku, ya ji duk abincin ya riga da ya ishe shi, tare da fitsari ya kasance ya yi yellow yellow din ma very very dark, saboda wani abu shi conjugated/unconjugated bilirubin tare da wani abu shi urobilinogen wanda suke fita ta koda, wanda mutum ya fitsarin su a madadin ya kasance cewa sun tsaya ta gurin hantan da sauran su su ƙara yin yawa tare da wa'ansu sinadarai wannan suna shi alanin da kuma aspartate aminotransferases wanda shine ALT da kuma AST. Abin da yasa an yi wannan bayanin kuma ba dan komai bane dan a gane cewa yanda zaka je pharmacy ko kuma ka je wani local gurin da kana neman ansa ba zaka samu ba, sai sa zuwa asibiti ne yake bamu dama sai mu san cewa okay to menene condition din, wani irin hepatitis ne kuma ya za a yi mu shawo kan shi. Na uku kuma sune recovery phase wanda shine a gaba bayan kamar wa'in su dan wata 1 2 sai duk wannan alamun da na faɗa din nan sai su say disappearing. Ciwon ciki yakan zo ya bari a idan mutum da kuma tafin hannun shi yake yellow duk sai zo ya bari ga baki daya. Ciwon jikin ji kamar aman tare da sauransu, amma kuma ba shi yake nufin cewa wannan cutar hanta na hepatitis din ya tafi ba, a'a akwai recovery phase ne wanda su immunoglobulin tare da wasu antigen da antibody suna aiki a wannan gurin. Wannan kuma shi bayani ne wanda aka ce za a fara shiga zai dan iya rudar da mutane.
Shin cutar hepatitis tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana?
To daga irin hepatitis din ne, saboda akwai wa'inda su cikin kwanaki kadan ne suke iya bayyana, musamman hepatitis A da E cikin kwanaki kadan ne, su kuma B da C akan dauko dan sati 1 sati 2 kuma ya dan taka da kadan. Amma kuma yanzu a ce D shi kan baya taba nunawa ma har sai mutun yana da hepatitis B, so ba wanda zai zo ya ce ga specific standard lokacin da ya dauko ya kamu da shi ga lokacin da ya fara, sai dai ana sa rai yakan dauko kwanaki kafin har ya shiga jikin mutun ya shiga hantan har ya fara nuna irin wannan alamomin wanda in aka jajinin mutum har za a gani a jiki. Amma dan musun alal misali ya je ya sadu da mace ko kuma macen da sadu namijin da yake da shi jiya ko shekaran jiya a ce yau ita ma ta dauka, a wannan ba gaskiya bane.
To likita, wani nau'in hepatitis ne yafi tsanani?
Duk nau'in hepatitis suna da tsanani matuka, amma wanda yafi muni a cikin su sune wanda suke causing more serious complication. Menene complications din wannan hepatitis din nan? Muna da acute liver failure wanda duka suna iya jawo acute liver failure wanda in ba yi komai akai ba akan leading to chronic liver disease wanda abu shi CLD, wanda amma yawanci hepatitis B tare da C sun fi causing wannan. To sai sa zan iya cewa hepatitis B da C suna da muni sosai a jikin dan adam. However hepatitis E yayin da ya kasance mace tana da ciki tana da shi, to shi ma yana iya causing wannan acute liver failure da na faɗa, wanda abu shi fulminant hepatitis. Sai kuma na gaba bayan wannan illoli ko complication na shi acute liver failure da chronic liver disease, mukan samu na abu shi post necrotic cirrhosis wanda yayin da hantan mutum ta fara kumbura aikin da na faɗa take yin nan ta zo ta fara bari kaga wani abu kaman kuraje ya fito, sai ya kasance cewa mutum kuma ya fara samun wani abu shi sai hepatocellular carcinoma wanda shine one of the most commonest complication wanda shine yawanci in ya mutum ya akuda shi to ba a cika samun magani ba, wanda kuma in typical word wanda zan faɗa na Hausa shine cancer na hanta, wato hepatocellular carcinoma cancer na hanta wanda ya muni sosai wanda babu wani standard magani. Maganin da aka ce shine wato ainihin liver transplant wanda a cire hantan mutum sai a mayar masa wani, amma wannan kan ba a yin shi a ko ina kusa da Najeriya kuma ko an yawanci ba a cika samun nasara akai ba.
To likita, shin suwaye ne masu kafi kamuwa da cutar hepatitis? Manya ne, yara ne, tsofi ne, ko kuma matasa?
To daga bayanan da nayi za a iya gane cewa kowa zai iya kamuwa da cutar hepatitis, amma ga musamman A and E shi hepatitis A tare da hepatitis E din nan wanda suke tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari za su fi kamuwa da shi, ko wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow, ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da yayi la'akari da tsaftan ba. Kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna, musamman mace wanda take so suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa, in yana dauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu so kenan, wanda they are sexually active akan dauke da su. Na gaba sukan dauke da wannan cutar. Na gaba kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karfan jini ba tare da an screening ba, wannan kuma yafi aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata, sai kasance cewa mutum ana bukatan jini leda 3 leda 4 don a cece rayuwar shi, amma ba a san cewa ɗaya daga cikin wanda suka ba da wannan jinin ba yana dauke da wannan sinadari na cutar. So in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abu mamaki bane yayi saurin daukar wannan hepatitis din. Sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda sai ya ce to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko yake dauka da shi. Sai kuma na gaban su wanda uwa uba yana da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya, shi ma yana ainihin jawa wannan cuta na hepatitis, ba ma zallan cutar hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne on its own wanda boye shi alcoholic liver disease. So yayin da ya kasance baka cikin layukan wa'innan mutanen da na lissafo, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai wahala mutum ya dauki wannan cuta na hepatitis. Amma in ya kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin wa'innan group of mutanen da na lissafa, matafiya ne, masu cin abinci a waje ne, ne wanda ya kasance cewa baya da tsafta ko wanda suke sayan abinci akan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani abu kamancin haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji dadin jikinsu wanda kuma ba wai jin dadi bane cutar da jikinsu suke yi to dukkansu za su iya daukan wannan cuta na hepatitis din
to likita ya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba
tsananin cutan yayin da ba a dauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun gade mun fade su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin dan watanni kadan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taba har da sai fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi postnatrotic cirrhosis kuma uwa ba kan samu kansa na hanta wanda the moment ya kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani
yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya
ba mu san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalan da ake samu bamu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a guarantee ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda sukan je da wato ainihin cutan ba a tabbatar da wani iri bane da har za a zo a ce okay to masu hepatitis A sune mutum dubu kaza masu hepatitis B sune mutum dubu kaza sai dai kawai a dannawa sanin in dai har za a ce maka zaka ga marasa lafiya guda 100 a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki bane kaga mutum kamar a ce 3 zuwa 5 suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba abun mamaki bane kaga mutum daya ko mutum biyu a cikin su amma kamar yanda na faɗa za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zo ya warke bai ma san yayi gabaki daya ba
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Atakaice sunana Reverend Lucas Sehu ni ne shugaban pastoci yan kasa da kuma kristoci na Arewa wato abinda nake so ne kira ga ɗan Najeriya gaba ɗaya musamman arewacin Najeriya shine a matsayina na pasto muna kira ga kowane mazaunin Arewa da kowane ɗan Najeriya mu yaɗa zaman lafiya domin kuma mu yaɗa zaman lafiya da ci gaban Najeriya mu san cewa ba mu da wata ƙasa sai Najeriya a zamana na limamin addini wato don jaddada zaman lafiya sai ya sa ƙungiyar nan namu ta kristocin arewa da fastocin yan ƙasa muka yi zama ranar 16 na wannan wata na January a jama'atin Nasirin Islam Secretariat na nan masallacin Juma'a Anjos wanda shi mai mataba sarkin wasi da wa sheik da mata musulmai da kuma maza da matasa musulmai a bangaren namu da fastoci da maza da mata kristoci muka zauna muka tattauna domin jaddada zaman alheri da zaman yadda da ganawa tsakanin kristoci da musulmai na arewa to kaga tunda wannan tafiya ya fara a jihar Plateau muna fata muna roƙon Allah zai bamu ikon cikawa cewa wannan zama za a yi irinsa a kasashen nan na arewa gaba ɗaya sannan kuma insha Allah muna roƙo muna kira ga masu shugabannin addinai na Krista da na musulmai da kuma gwamnoni da 'yan siyasa gaba ɗaya a marawa tafiyan shugaban ƙasa Tinubu baya domin a jaddada zaman lafiya da kawo tsaro ga ɓangaren nan na arewa har ma Najeriya gaba ɗaya Allah ya ba da sa Allah ya sa mana albarka mun gode
to madalla Nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin, ciki har da producer da engineer, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku. Mu ne lafiya.